واستن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باقي و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baraka mu da saduwa a wannan safiya ta Lahadi 7 ga watan Ramadan bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya dace da 17 ga watan uku hijirar miladiya 2024 ci gaba da karatun mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na miyanci da ke wannan unguwa ta Bolari a cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka idan ba manta ba a jiya mun tsaya a ƙarshen kissan annabi Musa aya ta 40 daidai cikin wannan sura mai albarka suratul Zariyat yau za mu tashi a farkon aya ta 41 kafin nan tunda muka fara karatu bana har yanzu babu tambaya ko ɗaya da aka kawo a ganin komanda da su maman sani me yake faruwa ne bana ko bana ba tambaya ne ko kuma Tinubu ya hana tambaya wa komanda ya ce kawai sai neman addu'a ake bana ba tambaya sai neman addu'a kenan an cire subsidin tambaya kenan to Allah ta'ala ya kawo mana sauki insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 41 cikin wannan sura mai albarka suratul Zariyat ni Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa fi 'adin idh arsalna 'alayhim rihal 'aqim ما جدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم
وبنجي سبحانه وتعالى يتو في عادي أتكين قصة عداوة عداوة سنة متانة عن نبي هود الله تعالى عبادة لبارة عن نبي هود أوراني دبند بجكال القرآن من جرمة هرأني سورة هدى سنة ما سورة هود sura ta 12 cikin alqur'ani mai girma yana daga cikin manzanni da Allah ya bada labarin su a wurare daban-daban cikin alqur'ani tun daga suratul a'raf har zuwa cikin suratul hud da wadansu surori daban-daban har zuwa suratul shu'ara da makamantan su Allah ya bada labarin adawa mutanen Nabi Hud wadanda Allah ya musu ni'imomi ya musu baiwa amma sai suka yi amfani da wannan wurin kangarewa Allah wurin kangarewa annabin da Allah ya aika musu shine Allah ya ce fi adin a cikin labarin adawa mutanen annabi Hud in arsalna alaihim rihal aqim in yayin da arsalna alaihim muka aiko musu ko muka aiko akan su arrihal aqim iska bakarariya alaqim daga al-hukumu shine ainihin bakararanci da Hausa in an ce wane bakarari ne ko wance bakarariya ana nufin wanda ko baya aihuwa ko ba ta aihuwa shine al-ukum bakararanci to Allah sai kira ar-rihul aqim duk lokacin da aka ce ga iska bakarariya bi ma'ana iska ta bala'i iska ta halaka wacce ba ta dauke da alkhairi ita ba iska ce dake kada haduri dan ya bada ruwan sama ba ba iska ce da take kadawa dan a shake ta a ji dadi ba ko a ji sanyi ba iska bace wacce take ainihin taimakawa tsirrai ko bishiyoyi wurin barbara ita arrihu laƙin ce iska ce kawai ta masifa ta halaka Allah ya aiko wannan iska akan su, iska mai sanyi. Allah ya ce ma tadaru min shay'in atat alayhi, wannan iskan babu abunda ta bari matukar ta bi ta kanshi, illa ja'alathu, face ta sanya shi ya zamo karrami kamar ciyawa wacce ta bushe kuma dabbobi suka tattake ta. Kaga idan ciyawa ta bushe dabbobi suka ci kuma suka tattaka ciyawa, ya za ka ga ta koma, za ka ga wurin yayi kaca kaca. To duk abin da iskan ta bi ta kai, idan gida ne haka za ta mai da shi, idan kasuwa ne, idan gona ne, duk abin da iskan ta bi ta kai za ta yi kaca kaca da shi, za ta sa ya koma yadda kasan ciyawa wacce ainihin ta mutu, ta nan dabbobi suka tattake. Kalmar ar-ramim wanda al-Busairi ya yi amfani da shi wurin wasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce launa sabat qadrahu ayatuhu izaman ahyasmuhu hina yud'a daris ar-rimani, yana magana akan darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin mu'jizozin shi. Sai ya ce mu'jizan da annabi yake da shi, darajoji da Allah ya ba wa annabi, da mu'jiza kala kala da ababan mamaki, inda a ce sun kai girman su ya kai girman annabi, ban gane ko kun gane ba, dan halittar annabin daban, mu'jizan da Allah ba shi kuma daban, wasu karamomi da wasu darajoji da makama annabi Musa je da mu karanta, kaga Allah ba shi mu'jiza ya wurgar da sanda ta koma maciziya, kaga wannan mu'jiza ne. Allah ya ba shi mu'jiza hannun shi zai koma yanda kasan yana walƙiya yana haske, duk waɗannan mu'jiza ne. To ire-iren waɗannan abubuwan da Allah ya ba annabi Musa ana kiransu da mu'jiza. Akwai mu'jiza, akwai karama. Ita mu'jiza babu wanda Allah ke bawa sai annabi, duk wanda yake na da mu'jiza, in ba annabi bane ba to ƙarya yake, ko wali ne, ko shehi ne, ko wane ne. Menene mu'jiza? Shine a cewa annabi kai abu kaza in ka isa kuma sai yi wannan abu, a challenging annabi da wani abu. Ana iya challenge da mu'jiza, misali manzon Allah yana da mu'jiza kala kala, amma mafi girman mu'jizan annabi shine Qur'ani. Ina fata an gane, Al-Qur'ani shine mafi girman mu'jiza da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan zan ba ku misali daga cikin mu'jizan annabi dan ku fahimci abun, shine akwai lokacin da kafiran Makka suka ce da shi, inda da gaske shi annabi ne, to wata, a lokacin da wata yake kamar dan kwana 14 ko 15 yayi girma kuma yana da haske, suka ce in ya isa ya kira wata nan ya sauko. Ina fata an gane, annabi ya kira wata kuma ya sauko, kuma ya rabe gida biyu. Ina fata an gane, ɗaya rabin ko ɗaya ɓarin sai ya shiga cikin rigar manzon Allah ta nan misali, sai ya fita ta nan, ɗaya ɓarin shi ma shiga ta nan ya fita ta nan, sai ya koma kuma ya haɗe. Sannan duk wanda suke Makka da ƙauyukan Makka sun ga abin ya faru, sun ga kawai wata ya sauko akan dutse ya dare gida biyu. Shine Allah ya ce iqtarabatis sa'atu wanshaqal qamar. Ina fata an gane, haƙiƙa kiyama ta kusa, wata ya dare gida biyu. Kun fahimci wannan abin? Da kaga wannan mu'jiza ce? Akwai wani malamin da zai iya wannan abin? Akwai wani wali? Sai dai rufa'ilu. Ina fata an gane. Sannan na daga cikin mu'jizan manzon Allah ya faɗa da kanshi alaihi salatu wassalam, ya ce akwai wani dutse a cikin Makka wanda duk lokacin da zai wuce sai dutsen ya gaishe shi, ya ce assalamu alayka ya rasulullah. Kaga wannan mu'jiza ce ta annabi. An fahimci wannan abin da kyau? To ire-iren waɗannan abubuwan, duk hatta raƙumin annabi tana da abubuwa na mamaki. A lokacin da aka hijira aka bar Makka aka koma Madina, da annabi ya shigo Madina bayan ya sauka kan raƙumar shi, ana ta jayayya mutanen Madina, kowa na cewa shi zai sauki annabi a gidan shi, bi ma'ana shi zai hostin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan bai da gida a Madina. Kafin a gina maka gida ni zan sauke ka, ana ta wannan jayayya. Sannan kuma a ina za a gina gidan? Wanda ya ce a Herogana, wanda ya ce a Bolari, sarki ya ce a Tudun Wada. Ina fata an gane. Gwamna ya ce a Jeka da Fari. Kowa yana nashi. An gane ko? to sai annabi ya ce ita raqumar ita za ta nuna inda za a gina gidan, sai aka sake ta. Annabi ya ce da uha fa innaha ma'mura, ku kyale ta, tana tafiya ne da umarnin Ubangiji. Allah ke gaya mata mai zati, tana ta tafiya ana binta har sai da taje inda gidan annabi yake a yanzu da masallacin shi, kawai sai da kwanta a wurin. Annabi ce to anan za a gina masallaci, kuma anan za a gina gida. Ina fata an gane wane ne wanda dokin shi zai wannan abun yau, babu ko dokin sarki bana jin zai wannan abun ko eh. Allah ba sarki hakuri. A takaice da duk wannan mu'jiza ne irin na annabi, to sai ya ce wai launa sab qadruhu ayatuhu izaman, to inda mu'jizozin annabi girman su ya kai girman annabi, a hayasmuhu shine du'a darisar rimami, idan aka kira matacce da sunan annabi ma matacen zai tashi. Amma to mu'jizan kiman su da girman su bai kai girman manzon Allah ba, to shine ar-rimam karrami, in an ce darisar rimami kasussuwan da suka rididdige a cikin kasa bayan mutun ya mutu. A takaice ne wannan iska da Allah ya turo, ma tadaru min shay'in, babu abinda take bari a tat alaihi wanda ta muce ta kanshi ko ta bi ta kanshi, illa ja'alahu, face ta mai da shi ta sanya shi ya zama karrami kaman ciyawa wacce ta ainihin bushe kuma dabbobi suka taka. Sai Allah ya ce mi
wa bi tamuna idilahum tamattu hatta fa'atu an amri rabbihim fa'aratuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun فَنَسْتَقَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
وفي ثمود الله يتي وفي ثمود أتكي لاباري دوكما قصة ثمودوا سوكما ثمودوا سودة متانة عن نبي صالح أتكي لاباري سو أتكي قصة سو أيضا عبرت وإذا akwai ababan daukan wa'azi, akwai ababan daukan izina, akwai ababan daukan lura. Domin su samudawa Allah ya ba su ababan mamaki kala-kala, mutane annabi salihu wanda inda suka rayu yana cikin kasan Saudi Arabia. Idan ka bar Madina ka kama hanyar Tabuka, a wannan wurin aza a samu ainihin wurin da suka rayu. Na daga cikin abun mamaki da suke da shi, duk girman dutse kamar irin wannan dutsen misali na Liji ko dutsen Bima, za su iya su ainihin fafake shi, su rarrake shi, su yi gidaje a ciki. Yanda ake rarrake ƙwarya ko wani abu, haka suke wa dutse. Yaya suke yi, wallahu a'lam. Abun yana da abun mamaki. Yanzu da ka dubi duk cigaban Turawa, dutse sai dai a sa mishi nakiya. Ai, duk ɗan Gombe ya san nakiya ko? Lokacin da ake titin jirgi misali, idan aka sa shi sai ka ji duk garin ya girgiza in yi kara. To hatta Turawa har yau ci gaban su bai kai su rarrake dutse yadda samudawa suke yi ba, su ko ba da nakiya suke ba, haka za su dinga fafake shi. Yanda ka san gafiya ke tona rami a ƙasa, su ko dutse suke wa wannan abu. Kaga wannan abun mamaki ne. Allah ya ba su ilimi na fafake dutse, Allah ya ba su ainihin karfi. To a cikin labarin su akwai ababan mamaki, amma duk da haka suka saba wa annabi Salihu. Duk wa'azin da ya musu na abi Allah suka ce ba za su bi ba. Yace wannan karfin da Allah ya ba ku da ilimin da Allah ya ba ku, ku yi amfani da shi wajen bin Allah, suka ce ba za su bi ba. Suka ce ma idan suna so, in yana so su bi shi, ya zo musu da wata mu'jiza da wata aya. Allah sai aiko musu da taguwa. Shine in an ce taguwa da Hausa raquma mace, ta macen raquma. In an ce raqumi namiji, taguwa kuma mace. Ina fata an gane. To Allah sai turo musu da annaka, raquma mace kenan. Da Allah ya turo wannan raqumar shine sai Allah ya jarrabe su da ita. Da farko a garin da suke rayuwa rijiya guda ɗaya ce. Sai Allah ya ce to rana kaza ku je ku ibe wanda za ku sha, amma rana kaza kuma kar kowa ya ji. wannan raƙumi ita kadai za ta sha ruwa a wannan rijiya kun san raƙumi yafi kowane dabba sha ruwa sai sha kaman drum uku kware da gaske amma kuma sai kwana 40 bai sha ruwa ba raƙumi zai iya kwana 40 bai sha ruwa ba babu dabban da ke da wannan abu to sai zanto karshe suka zo wannan raƙuman ma suka kashe ta suka kashe ita wannan taguwar suka yi mitin aka ce wannan taguwar fa ta takura mana dan me za a ce wai rijiyar da muke ibar ruwa ita ma tana da nata ranar nan musamman ai wannan Allah ma ya raina mu kamar su suke da ruwa in ya ga dama ba sai ce rijiyar ta kafe ba haka ne ko ba haka ba dan Allah na da iko akan wannan karshe suka yi mitin shine Allah ya ce idan ba ta ashiqaha suka tura wanda yake mafi taurin kai a cikin su mafi sabon Allah suka ce ka je ka kashe wannan raguma fa qala lahum rasulullahi sai annabi salim ya ce da suna katallahi wannan fataguwar ta Allah ce kar ku yadda ku taba ta fa suku ya ha amma suka soke ta suka kashe ta kina fa damdama alaihi rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wala yakhafu uqubaha to me zai faru Allah ya turo musu da azaba fa akhadhahum as-sa'iqah wa fi samuda dangane da labarin samudawa idh qila lahum a lokacin da annabi salihu yake da su tamatta'u ku dan ji dadi na wani dan kankanin lokaci hatta hin har zuwa wani dan lokaci da suka kashe wannan taguwan Allah ce to zai halaka su bayan kwana uku tunda kun kashe wannan raqumar bayan kwana uku gaba ɗaya za ku mutu annabi ne fa ga musu amma suka ce ƙaryayi ina fata an gane Allah ce tamatta'u fi dalikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub ku zauna a gidajen ku ji dadi ku ji abin da za ku yi amma na kwana uku zalika wa'dun wannan alƙawari ne na Allah ghayru makdhub ba abin karaitawa ba Allah ya turo da tsawa Allah ce fa'atu an amri rabbihim suka girman kai suka ketare iyaka suka saba wa ubangijin su fa khadhahum as-sa'iqatu sai tsawa ta kama su wa hum yanzurun alhali suna kallo famastata'u min qiyam a lokacin da azaban Allah ya aiko da azaba gashi suna gani da rana ba za ka yi tashi ka gudu ba duk inda kake zaune ba za ka iya motsi a wurin ba in kana kwance ma ba za ka iya tashi ba shine famastata'u min qiyam ba su samu iko ko daman tashi su tsaya ba balle ma su ruga da gudu wa ma kanu muntasirin sannan ba su kasance kuma ababan taimako ba ba su samu wanda zai taimake su ba su kariya dangane da wannan azaban da Allah ya turo da ita ba sai Allah ya ce
wa qawlanu min qabli innahum kanu qawman fasiqin
Allah ya ce qawmanu hi haka nan mu halakar da mutanen annabi Nuhu min qabl tun kafin waɗannan mutanen da aka ba da labari kafin annabi Musa kafin annabi Salihu kafin annabi Hud kafin duk wani annabin da Allah ba da labari a cikin Qur'ani mai girma to an yi annabi Nuhu annabi Nuhu shine farkon manzo da Allah ya turo tsakanin shi da annabi Adam shekara dubu tsakanin shi da annabi Adam shi annabi Nuhu kenan ina fata an gane bayan da Allah ya turo annabi Adam ban kasa to bayan ya koma ga Allah da shekara dubu Allah ya turo annabi Nuhu kun san kissa annabi Nuhu ya zo yayi wa'azi shekara 950 shekarun wa'azi kawai ba shekaru 950 ana wa'azi amma Allah ce ma amana ma'ahu illa qalil mutane in kadan ne suka yi imani mafi yawan abinda malamai suka ce mutum 80 mutane 80 ne kadai suka yi imani ko 80 da yan kai shekaru 900 ba fa shekara 9 ba shekara 1 10 20 90 100 har sau 9 sannan kuma da 50 Allah ce falabitha fihim alfa sanati illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun ya zauna a cikin su yana wa'azi shekara 250 nawa kenan 950 shine alfa sanatin illa 50 ama. To a cikin shekaru 950 yan kadan suka musulunta, karshe Allah ya ce zai halakar da duniya da ruwa, shine ruwan kufana haka kawai, sama ta barke da ruwa, kasa ma ta ainihin balle da ruwa, dan shi ruwan kufana sama da kasa ne, ruwa na sauka ta sama, ruwa kuma na fitar daga kasa. Kaga ba ruwan sama kadai bane balle ka shiga daki ka kulle, ko a cikin daki ruwa sai gara ta kulkulowa kawai, kaga dole a fito, ka fito tsakar gida ga ruwan sama, ta sama ta kasa. To haka Allah ya ainihin halakar da su da wannan ruwa. Babu wanda suka rage a duniya sai waɗannan mutane 80 da wani abu, hatta dabbobi iya waɗanda suka shiga wannan jirgin su kadai. A lokacin da Allah ya ce da shi ya bashi umarni ya kera wannan jirgin ruwan, Annabi Nuhu kawai ya koma bayan gari, yana tafiya da jirgin ruwa ba san me zai faru ba, sai ya zanto mutanen shi suna masa dariya. To dama kai ka iya kafinta ka zo ka dami mu da wa'azi, dama ka rike sana'anka, ai da an zauna lafiya, suna taya shi murna ya samu sana'a. Ashe wannan jirgin da yake kirawa jirgi ne na tudun mutsira. To amma abun mamaki, matarsa fa bata yi imani ba, dan sa ma bai imani da shi ba, amma saboda son da dakewa ubake wa dan shi, a lokacin da bala'i na ruwan kufa da yazo, sai da ya kira dan shi yace ya bunayarka ma'ana wala takum ma'al kafirin, ya kai dana ka zo ka shiga jirgin ruwan nan fa, kar ka kasance tare da waɗanda suka kafurce ni. Sai dan yace sa'awi ila jabalin ya'sumuni min alma, zan je na hau kan dutse ba abin da zai same ni. Sai yace la asima lahu illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mubarakin. Karshe me ya faru? Allah yace, Annabi Nuhu yace da dan yau fa ba wanda zai tsira sai wanda Allah masa rahama, wanda Allah masa rahama kuma shine wanda ya shiga cikin jirgin ruwan nan, amma dan yace ba zai shiga ba. Haka abin da ya faru ya faru, duk Allah ya halakar da duniya gaba daya, kwana da kwanaki ana ruwa 24/7, ruwan bai tsaya ba fa, ruwa ake ba ko na minti ɗaya ruwan bai tsaya ba, sai da duniya ta cika da ruwa gaba daya, jirgin ruwan kawai na tayawa akan ruwa, duk duniya ya zama teku. Malamai suka ce bayan an gama ruwan ne Allah ya umarci ruwan kuma da ya ainihin koma teku. Duk inda ruwan yake a duniya, Allah ya ce to ruwa ya bar cikin gari, ya bar jeji, ruwa da ya koma cikin teku. Shine wa qauma nuhin min qabl wa qauma inna maf'ulun bihi mansubun ne, saboda ahlakna qauma nuhin, mun halakar da mutanen Annabi Nuhu min qabl, tun kafin sauran annabawa ko tun kafin sauran kafiran da aka halakar. Innahum kanu qauman fasikin, lalle su sun kasance mutane ne fasikai, waɗanda suka saba wa Allah, suka yi fasikanci a ban ƙasa, suka kareta Annabi Nuhu, sakamakon wannan Allah ya halakar da su. Malai yace kharijin an ta'atina, sun kasance sun ki mana da'a, mungamisina fil kufri wal isyan, sun rubta sun yi nitso cikin sabon Allah da kafirci, sakamakon wannan Allah ya halakar da su. Sai Allah yace ni sa Allah ke yawan bada labarin annabawa cikin alqur'ani mai girma da wasu kafirai da suka gabata. Allah na haka ne tasliyatul linnabi, dan a kwantar wa annabi hankali, alallashe shi idan mutanen Makka sun tsare taka, idan sun dame ka, idan sun zalunce ka, ba kai ne faro cikin annabawa ba, annabi wane ma an kare ta shi, annabi wane an jefe shi, annabi wane ma an kashe shi, annabi wane an kore shi, mu halakar da kafirai, kai ma kai hakuri. Ina fata an gane, mu kuma da muka imani da manzon Allah alaihi salatu wassalam, mu ainihin gode wa Allah bisa ni'ima da ya mana ta imani, ba wayonka bane ba dabararka bane ba. Za ka ga mutum mai ilimi ya kai matsayin kowanne irin mataki wajen ci gaba ilimin duniya, amma kashi bai san Allah ba, bashi da ni'ima ta imani, ko kuma ga mutum Allah ya bashi tarin dukiya a ce shine na daya a duniya ko shine na biyu ko na uku, irin su Elon Musk, irin su Bill Gates, ina fata an gane, irin su ainihin Mark mai Facebook, irin su Jeff mai Amazon, duk waɗannan suna da biliyan kaza na dala, amma kash kai da Allah baka ni'ima ta musulunci wallahi ka bi su. Ina fata an gane, duk wannan matsayi da Allah ba su a duniya, a ce ka kai matsayin shugaban Amerika, kai ne Joe Biden, ko kuma a ce ke ce Queen Elizabeth, ko kuma kowane irin matsayi da Allah kai ka, in bai baka imani ba kai hasara. Duk talaucin da Allah ya dora maka ko ya dora miki, wallahi ni'iman da ya baki na musulunci yafi duk abin da aka ba wani wanda ba baki ba. Kai ko da musulmi ne, Allah ya bashi wani matsayi na mulki ko matsayi na dukiya ko na daukaka ko wace iri ce, matukar baya bin Allah, wallahi tallahi yayi hasara. Shi yasa duk matsayin da Allah zai baka ma ya zama sanadi ko sabab na ka bar tafarkin Allah, wannan abin ba alkhairi bane ba. Ina fata an gane, dan shekara nawa za ka yi ka mutu gaba daya? Shekara 70 80 90 100 yayin ka sun fara addu'a Allah sa babai rasu, musamman in kana da kudi, duk mai kudin da ya haura shekara 100 yayansa ba suna so ya rasu dan a raba gado. Allah ya sauke. An yi mutumin da ya mutu ya bar kudi, ruwan kudi naira biliyan, wannan daura ya bada labarin nan, biliyan fa miliyan sun dubu kenan. Aka zo rabon gado, wani zai ce yana bin shi bashi miliyan 40, ga takaddu ga komai har da ma shaidu, lawyer sa ma yake tabbas da shi aka rubuta agreement lalle yana bin shi bashi. Yayin suka ce ina in kun je can zai biya ka, wallahi suka ce ba su yadda a cikin biliyan din nan a cire har miliyan 40 ba. Kagwanin ba karamin bala'i ba ne ba. Ina fata an gane, abinda bai kai 2% ba, abinda za a cire bin 1% na biliyan shine 25 million, a 40% ma sori, a cikin 40 ne na koma lissafin zakka ne, kusan zakka cikin 40 ne ake bada guda ɗaya ko? In kana da 40,000 zaka bada 1,000, in kana da miliyan shine zaka bada 25,000 a zakka kenan. To idan ka ga mutum yana ganin zakka bata da wahala, bashi da kuɗi ne, duk wanda ka je na ce zakkan nan fa tana da sauki, talaka ne, wallahi zakka bata da sauki, domin a cikin biliyan zaka cire miliyan 25 ne. To daga nan za a fara rigima da kai, 25 million, sai ka kuɗin sun yi yawa. In ya kai 2 billion a ce 50 million, da sun kai 4 billion ya koma 100 million, sai ga mutum ya fara kwana. Wallahi ba ko duk wanda ya zama biloniya yawanci ba sa iya fidda zakka, saboda akwai wanda ya ce haka kawai talaka ba su yi aikin komai ba, na da kuɗi na ba su, wai ba su yi shi aikin komai ba, to shi kuma aikin mai Allah ya bashi. Ina fata an gane. To idan ka ga ana ganin zakka ba ta da wahala, kuɗin ne yan kaɗan, amma da sun kai billions to zakkan ba ta fita, sai wanda Allah ya mishi rahama illa kalilan. Amma an samu wani mutum a Saudi Arabia ya zo samu Sheikh bin Baz, Allah ya mishi rahama, ya ce shi bai san yawan kuɗin shi ba, ko sa ko masu kuɗin da ba san yawan kuɗin su ba, sai dai a yi kiyasi kawai, yanzu ko Dangote ne san yawan kuɗin shi ba, a ce yana da kaza biliyan kawai tatsuniya ne, yawan kuɗin hakikali a bada numbers yanda suke ba zai yiwu ba. To sai ya ce shi bai san yawan kuɗin shi ba, ya zai fidda zakka? Kaga wannan mai imani ne, dan duk wanda kuɗin shi ya kai bai san yawan su ba, ba sa iya fidda zakka. Aka ce ka fitar da abinda har ka ji cewa kaman wannan adadin ya kai na fidda zakka, shikenan kaga rahama na musulunci kenan. To Allah bayan ya gaba da labarin annabawa da waɗanda suka saba musu ya halakar da su, zai koma ba da labarin ikon shi da kudurar shi da buwayen shi, ya ce was sama'i, wannan saman da kuke gani, banainaha, mun gina ta, bi aidin, da ainihin tsananin ƙarfi, wa inna la musi'un, Allah ya ce lalle mu masu yalwatawa ne. Wajen yalwatawa nan malamai suke magana guda biyu, kaga Allah ya ce ya halicci sama da karfi wasama abanayinaha bi aidin, wannan sama mun gina ta bi aidin da karfi. Akwai wanda ya sai rusa sama, babu wani rocket da za a harba ya iya taba sama. Ina fata an gane. Shi yasa wani daga cikin turawa yake cewa akwai wani debate da ake a jami'ar Oxford a Ingila, musamman cikin watan Ramadan, ana gayyata manyan musulmai masana da kuma waɗanda yake ba musulmai ba, har ma wanda bai yadda akwai Allah ba. To sai wani ana magana game da Isra'i da Mi'raj, can an ɗauki annabi daga Makka an je Baitul Maqdis, daga nan an kai shi sama wurin Allah subhanahu wata'ala. Sai yace shi ya yadda, kuma shi ba musulmi bane ba, yace abin da yasa ya yadda annabi ya shiga wannan sama, duk da tarihi ba wanda ya taba wucewa, cewa yayi da mu'jizan Allah ya tafi wurin. Ina fata an gane. Ba ya ce da wani ilimi yake da shi da ya hau wani abu ko ya kera wata na'ura ya je wannan wurin ba, sai ce duk wanda a yau a duniya ya ce wai ya je sama, wannan saman da muke gani ya wuce, yace ƙarya yake ba zai yi ba, dan kafin ka kai inda take ma ka mutu. Duk inda ake zuwa, misali a ce an je duniyar wata, an je wacece, duk waɗannan a cikin wannan sararin samaniya suke. A lokacin da ka wuce gender of gravity, a lokacin da duk abin da ka wurga zai yi ta yawo ne kawai, ba zai faɗi ba. Na san ku a TV kuna gani ai, masu zuwa duniyar wata ko masu zuwa misali Mars ko wani planet da daban, to duk waɗannan planet da ake magana ba su kai inda wannan saman take ba, tsakaninsu da wurin ma shekarun miliyoyin tafiya ne. Ina fata an gane. To a takaice takaita, wannan saman Allah ya halicce ta, gata nan muna gani ta mana rumfa, menene ya rike ta ikon Allah kawai, kuma tana da ƙarfin da babu abin da zai iya rusa ta, babu randa za a ce sama ta rushe. Duk wani ginin da aka yi bayan shekaru yana rushewa, ko kuma kullum akwai maintenance, ana ta kula da shi saboda kada ya rushe. Idan ka je kasashen da suka cigaba za ka gini a ce ma shekara dubu kaza, amma akwai masu kula da shi, in ba haka ba zai iya faduwa. To duk randa kaga saman nan ta dare, to tashin kiyama yazo kenan. Shi da idan sama'u shaqqat, idan sama'u fadarat, sama ta kekkece ta tsatsage, to randa za ta tashi kiyama kenan. Amma in ba wannan ranan ba, Allah ya mata halittar da ba za ta taba rushewa ba. Shine wasama'a banina habi aidin, wannan sama mun halicce ta da karfi, wa inna la musi'un, kuma mun masu yalwatawa ne. Wannan duniyar da muke ciki, wannan globe da muke ciki, ka san bincike na ilimi na science sun ce yana budewa, ban san ko kun taba jin wannan abun ba, yana budewa. Ina fata an gane. To shi ne wasu daga cikin malamai masu Quran and modern science suka ce wa inna la musi'un din nan yana daukar ma'anar budewar da sama take a wannan duniyar da muke ciki, kaman balan-balan take, inda za a aiki mutane biliyan 100 duk wannan duniyar zai dauke su, za ta yi ta budewa ne. Ina fata an gane. Babu ran da za a ce wa duniya ta cika da mutane. Ina fata an gane. Domin ka duba har yau da inda mutane ke rayuwa da inda ba mutane wanda yafi yawa, inda ba mutane, kai tafiya daga nan zuwa Bauchi garuruka nawa za ka samu? Ba su da yawa, amma jeji ba, Allah ne kaɗai ya san yawan shi. To babu ran da za a ce duniyar nan ta cika, kaddara ma da mutanen za su ninninka sau 100 sai Allah ya ta bude duniyar kuma. Ina fata an gane. To sai suka fa hujja da wannan ayan wa inna la musi'un, mu masu yalwatawa ne, masu fadadawa ne. Na farko kenan fassara na biyu malaman da suka ce wa inna la musi'un, mu masu yalwata arzikin ku ne. Ina fata an gane. Babu ran da za a ce mutane sun yawa a duniya ruwa ya kare, ko ba abinci, ko babu iskan da za a shaka, wannan har abada ba zai yi ba. Allah ya halicci mutane da dabbobi ya ba su arzikin da ya ninninka su yawa, an fahimci abin da kyau. Shi yasa kar wani ya zo ya ce wai mutane sun yawa shi yasa ake talauci, wannan ƙarya ne. A Najeriya abin da 'yan siyasa ke faɗa kenan, in an ba da labarin Saudi Arabia ko an ba da labarin Kuwait ko Dubai ko Singapore ko su Brunei, ta ce ai suka tar ai kun san su basu da yawa shi yasa suke jin dadi wannan ƙarya ne ce na basu da yawa ne haka ce ne suke rayuwa ba wutar lantarki ba tituna masu kyau da yanki da nafin ba zaman lafiya abinci yayi tsada ba man fetur kaga abubuwan muharan zubutun miliyan 200 ne da wani abu 230 da 40 amma ce na fa biliyan ɗaya da wani abu ake magana ina fata an fahimta kawai rashin shugabanci mai kyau ne Najeriya wallahi ko mutum miliyan ɗaya ne sai an sha wahala in dai waɗannan azzaluman ne shugabanni kun fahimci wannan abin da kyau in dai waɗannan azzaluman ne za su mulki mutane ko za a rage yawan mutane za a ci gaba da shan wahala Allah ta'ala ya shirye mu da su gaba ɗaya Allah ya ce wa inna la musi'un mu masu yalwatawa ne mu masu ainihin fadada arzikinku ne wal arda ita kuma ƙasa farashnaha mun shimfiɗa ta Allah ya ce fa ni'mal mahiduna madalla da masu shimfiɗawa Allah ne ya kansa kirari Allah ya ce madalla da masu shimfiɗawa yanda ake shimfiɗa kafir ko taburma haka Allah shimfiɗa ƙasa kuma akwai ran da zai nade ta ina fata an gane haka saman nan akwai ran da za a nade ta kamar inda ake nade carpet ko inda ake nade taburma Allah ce yawma nadawi samaa ka tsayi sujudi li kutub kama badana awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ili Allah ce ran tashin kiyama a ranar zamu nade sama kamar yadda ake nade littafi kamar da zaka nade paper ko carpet ko taburma Allah ce kamar yadda muka fare halitta haka za mu mai da shi Allah sai ce inna kunna fa'ilin lalle mu masu aikata haka ne Allah ya shirku da ƙasa dan amfanin mu a cikin ta muke tafiye tafiye a cikin ta muke noma a cikin ta muke gine gine a cikin ta muke tona arziki a ƙarƙashin ƙasa arzikin man fetur arzikin gold arzikin wane ne komai a ƙarƙashin ƙasa Allah ya shirku da ƙasa kuma ya shirku da arziki a cikin ta Allah sai ce fa ni'mal mahidun madalla da masu shimfidawa lalle Allah ya mana ni'ima ya mana baiwa wanda ya kamata lalle mu gode mishi sai Allah ya ce ni
wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun
Ubangiji ce wa min kulli shay'i dangane da dukkan komai wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba khalaqna zawjayni mu halice su ne mace da namiji duk wani abu da ke duniya gaba ɗaya ka sani ko ba ku sani ba Allah ya halice shi ne zawjayni mace da namiji ya zama hissi ko ma'anawi ina fata an gane halittar dan adam Allah ya halice su mace da namiji shi yasa ko babu addini hankali mai hankali ban yadda namiji aure namiji ba ina fata an gane ko dabbobi ma ba sa irin wannan auren ko mace ta aure mace a cikin halittar dabbobi Allah ya halicci dabbobi mace da namiji haka yake dauki bishiyoyi su ma mace da namiji ina fata an fahimci wannan abin da kyau kuma su kansu bishiyoyin da suke mace da namiji a hakan suna iya saduwa ta hannun iska Allah ce wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun ta hannun iska suke barbara kaga wani bishiyar na aifa wata bata aihuwa wacce bata aihuwa namiji kenan ina fata an kaga bata yaya gaba daya a ce wannan bishiyar ba a to ai namiji ne bayan da za a yi ta yaya haka ne in ka kalli duk abu ko da a magana in kace sama sai kace ƙasa in kace fari sai kace baki haka ne ko baka ba zafi sai a ce sanyi kuka a ce dariya farin ciki a ce bakin ciki komai Allah halice shi ne zaujeni kala biyu haske duhu haka ne ko baka ba ba haske fati ba fa amma an gane ko duk abin da zaka lissafa gabar yamma kudu arewa kowani irin abu ninwa sai a ce koshi haka ne komai Allah halice shi ne jinsi guda biyu yanzu koda wannan wutar misali ga ta nan fanka tana kadawa ga haske wayoyin akwai negative akwai positive kun fahimci wannan abin da kyau to duk abin da ka sani haka Allah ya halice shi domin Allahu khalaqakum wa ma ta'malun duk wani abu da ka sani a duniya sai a ce maka Allah ne ya halice shi sai ka tafi fankan nan ba bature bane ya kera ta sai a ce to waye kera baturen kuma Allah shi yasa da annabi yace da shi anta wa maluka li abika da kai da dukiyanka duk mallakan babanka ne kun fahimci wannan abin da kyau dan tunda ubanka na iko da kai yana iko da dukiyanka to shi yasa duk abin da ka kera kai kuma Allah ne ya kera ka yasa wallahu khalaqakum wama ta'malun wa min kulli shay'in dangane da dukkan komai khalaqna zawjaini mun halici ainihin jinsi guda biyu ko nau'i guda biyu la'allakum tadhakkarun dan ku tunani ku dauki izina ku dauki wa'azi ku gane girma Allah subhanahu wa ta'ala hakan yasa ku yi tunani ku ce lallai wanda ya aikata wannan aikin ya kamata a jinjina mishi a ce a gaishe ka Allah a ce da shi alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati shi yasa kun ga kalmar subhanallahi subhanallahi ba karaman kalma bace ba duk wani abu na mamaki da Allah yayi sai ka ce subhanallah ina fata an gane shi yasa in ka duba mafi girman daga cikin ababan da Allah ke so a fada shine a ce subhanallahi Imam al-Bukhari hadisin da ya rufe Bukhari da shi gaba daya annabi ce kalimatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan sanahu khafifatani ala al-lisan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim annabi ce kalimatani kalmomi guda biyu wanda Allah na so yaji ana furta su sannan kuma suna da nauyi akan su ke lura da gobe kiyama suna da kuma saukin fada akan harshe subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ko wani matsala ta shiga kai ta subhanallahi kawai ina fata an gane shi yasa kana gama sallar farilla daga cikin abin da annabi ya karantar da kai kace subhanallahi 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 kun ga subhanallahi dinnan yana daga cikin abin da ke kankare mutun zunubi domin kalmar sabbaha shine ainihin swimming a cikin ruwa linkaya ko iyo to idan mutun shiga cikin ruwa yana iyo ko yana wanka ko yana nishadi yana wasa to lokacin da kake subhanallahi ko ya zama ana wanke ma zunubanka ko kuma ya zanto ana ta rubuta maka lada sana walhamdulillahi Allah ka min ni'ima ta lafiya ka bani addini ka bani kaza alhamdulillahi duk wasu azzalume da suka kuntata mana suna ganin sune masu mulki sune masu karfi sune madaukaka Allahu akbar Allah ka fi su girma Allah ka mana magani su kesa kamar san abin da kake fada na da muhimmanci kesa an cika yin sallah karki wasa da subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sau 33 amma shaydan kuma ba zai bari ki ba ina fata an gane sai yasa ya nuna miki ki sauri an kusa fara ko an kusa fara kwana 90 saura minti 2 sai ya zabo da sallan da tasbihin duk a minti 2 zaki ko labari na da sumayya da wane ne da firasdo ko ba haka ba to wannan abu matsalan shine wayance yanzu ba su bane ko to kuma dai menene shedan sai yasa kai sauri idan carbi ne sai ga ana jan guda uku uku to dan Allah wannan tasbihi ake zarab 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 shikenan an gama idan kuma da hannu ne haka za ga ana yi haka to zidan Allah mai mutu yake cewa wallahi duk wanda yake wannan bai tasbihi ba kowa ne shi dole kace subhanallah subhanallah
in carbi ne ma dole ka ja subhanallah dole ka tafi a hankali amma in kai sauri haka wallahi tallahi kai aikin banza ba lada idan counter ne ma kai ta haka haka za ga hannu ne kawai wasa yake ba tasbihi yake ba ku san wannan sharri shedan ne fa saboda ya san falalan abun to ba zai bari ka samu wannan ladan ba dan Allah ce innahu lakum aduwwun mubin shi shedan makiyin ku ne to a dage tasbihin nan saboda falalan shi hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya sallan farilla yace subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 sannan ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir an gafarta masa zunuban shi koda yawan ya kai kun fante ku akwai falala sama da wannan idan zunubinki ya kai kun fante ku idan zunubinka ya kai kun fante ku Allah ya gafarta maka to akan wannan ne shedan ba zai bari kai ba sai ce kai sauri ka gama sauri ba wurin zuwa kuma wannan minti biyu ko minti uku sai ya nuna maka kaman awa uku ne idan kuma mutum lalle yana da wani uzuri yana sauri sosai annabi ce kai guda goma subhanallahi guda goma walhamdulillahi guda goma allahu akbar guda goma shikenan ka tashi ka tafi da kai wannan hakan 33 haka gwanda kai guda goma a hankali Allah sai baka lada an fahimci wannan abin da kyau to ka dage ka yaki shedan kar ka dinga wannan gaggawa kuma na sha fada wannan abin kusan zaka ga in kana kallon mutane ko a masallaci sai ga 99% kowa haka yi da liman da ladan da na'ibi da alaramba sai kaga wallahi galibi kowa haka yake tasbihin shi kuma wallahi tallahi ba kai tasbihi ba kawai shedan ne wani bai ma san yana yi ba wallahi wani bai ma san sai an yi magana gane ashe haka ne idan carbin da ka zarab 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 an gama kowani ja biyar biyar uku uku ake ja Allah sauke wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni cikin komai mun halici zawjayni ainihin nau'i guda biyu mace da namiji da Allah kun tazakkaru dan haka ya zama daukan izina a gare ku da tunani da daukan wa'azi da sanin girman Allah Allah ya ce fafirru ila Allah ku sheka a guje ku ruga a guje ku yi wurin Allah subhanahu wataala fafirru ila Allah al-firar shine gudu in kaga wani abu tsoro al-firar shi sai Allah ya ce kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kun kace da su innal mauta lalle wannan mutuwa tafirruna minhu da kuke gudu kuna jin tsoranta fa innahu mulaqikum ai za ku hadu da ita za ta hadu da ku malamai suka ce ita mutuwa a lokacin da kake gudun ta kana jin tsoro to ai dama tana gabanka kana ta gudu ne dan kaje gunta da wurke ba a bayanka take ba a gabanka take tana tahowa shi yasa wasu malami suka ce idan ka duba in mutum na tafiya da kafa idan ya fadi sai gaba zai ji wani ciwo sosai ba ita shekar kada jikin shi ya ci gaba da tafiya idan kuma ya fadi a mashin zai iya jin ciwo har ma ya kai ga tsautsayi a ce ya kare dan mashin ya fi kafa gudu mota kuma fa tafi mashin gudu ke sa hatsarin mota ya fi kashe mutane aka hatsarin mashin jirgin sama kuma ya fi mota gudu ke sa hatsarin jirgi rate na surviving din shi ba shi da yawa inda aka yi hatsarin jirgi za ka san galibi an mutu sai ga waɗanda suka tsira ba su da yawa a lokacin da abu ya fi gudu a lokacin ya fi saurin kashe mutane an gane ko to fafirru ila Allah ku ruga da gudu ku wurin Allah subhanahu wataala ku gudu da imanin ku ku gudu wurin Allah dan neman taimako kaman halin da muke ciki a Najeriya nan fafirru ila Allah da mu ruga a guje mu koma wurin Allah ku san na ga muku zage zagen nan ba abin da zai a tsine wa jagaba da jabaya duka an gane ko a tsine wa gwamna a tsine wa sanata a tsine wa kowa da ministoci da azzalumai da masu bujar fadin a majalisa duk wannan abun ba abin da zai mana ka gama tsine-tsinenka ne ba za su baka wutan nefan ba ka gama tsine-tsinenka subsidy sun cire ba za su dawo da shi ko ba haka ba to gwanda ka koma wurin Allah ma ka manta da su kar ka je ka sa kanka hawan jini a banza da wuri ka roki Allah ya baka abin sa ya shikenan an gane ko shine fafirru ilallahi ku ruga a guje ku gudu ku tafi wurin Allah subhanahu wataala inni lakum nadhirun lan inni lakum minhu nadhirun lalle ni ne gargadi ne minhu daga wurin Allah subhanahu wataala mubin me kuma bayyana gargadi wala tat'alu ma Allahu ilahan akhar kar ku sanya wa Allah abun bauta wanda ba shi ba inni lakum minhu nadhirun lalle in ji annabi yace ni mai gargadi ne minhu daga wurin Allah lakum a gare ku me kuma bayyana gargadi mubin dangane da gaskiya dan ku bita aljanna dan ku neme ta wuta kuma dan ku ji tsoronta ina ga saboda lokaci anan ne kamata mu tsaya abinda muka fara nan ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa babu wani sanarwa ko ba sanarwa ba tambaya insha Allah kamar yadda muka fada na samu text a muna karatun nan wani lokutan da ake sa karatun nan a karatun da muke na safe da dare ana sa shi karfe 2 na rana bayan sallar azhar gidan rediyon jihar Gombe sannan kuma sai karfe 8 na safe a karfe 6 na safe shi ma a gidan rediyon jihar Gombe sai karfe 8 na safe a G1 FM rediyon gwamnatin tarayya kenan karfe 8 na safe shi kuma insha Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala akwai karatun yamma na sarannan komanda ya lissafa ban kiyaye lokutan ba insha Allah na tafsirin da ake da yamma ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da sunayenka mafiya kamala ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka yaye mana kuncin rayuwa ya Allah duk wanda ke da damuwa Allah ka yaye mishi ya ubangiji duk wanda yake da wani abu da ya dame shi a rayuwa Allah ka yaye mishi ya ubangiji duk wanda yake da bukata na alkhairi Allah ka biya mishi ya na dukkanin mu da muke wurin nan kowa na da bukata na alkhairi Allah ka biya mana ya ubangiji ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana kuncin rayuwa da damuwa ya ubangiji ka sanya albarka cikin rayuwar mu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم